This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 23 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kwace ikon wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine. Sabon shugaban Syria Ahmed al-Sharaa ya ce makamai a ƙasar da suka hada da dakarun kodawa duk za su shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Papa Roma Francis ya yi kiran da a tsagaita buɗe wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-hare mabawamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a jihar Jigawa. Kowace irin rawa gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin.
Koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jihar za ta shigo. Musamman baza ruwan a cikin gari, a yaɗa shi cikin gari, wannan wani aiki ne wanda yake gwamnatin jihar za ta yi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sannan yayin da ya rage saura 'yan makonni a rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, masana na ci gaba da yin tsokaci akan barazanar ƙara kuɗaɗen haraji da Trump ɗin yayi akan ƙasashe uku da Amurka ta fi hulɗar kasuwanci da su a duniya. Muna tafa da rahoton. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun ƙasar ta Rasha sun kwashe wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine. Daya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma daya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan ƙoƙarinta na kwace biranen biyu. Dakarun Rasha da ke daɗa matsawa a yankin Donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan Pokrovsk, cibiyar hada-hadar kayayyaki, kuma da alama sun kusa kaiwa Kurakove da ke kudu. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce sojojinta sun karɓe iko da Lozova kusa da garin Kupiansk a wani yanki da ke arewacin yankin Donetsk da shi ma yake fuskantar matsin lambar Rasha a 'yan makonnin nan. An kuma kwace ikon ƙauyen Suntsivka da ke arewacin Kurakove. Babban hafsan sojin Ukraine bai ambaci waɗannan ƙauyuka sun koma hannun Rasha ba, amma ya ce Suntsivka na daga cikin wani ɓangare da Rasha ta kai hare-hare har sau 26 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rundunar ta kuma bada rahoton wani ƙazamin fada da aka gwabza a kusa da Pokrovsk da tare da yunkuri har sau 34 da Rasha ta yi na karya lagon kariya. Makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki, sabon shugaban Syria Ahmed al-Sharaa ya faɗa a jiya Lahadi cewa makamai a ƙasar da suka hada da na dakarun kurdawa duk za su shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Sharaa ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan bayan ganawar da suka yi da shugabannin Druze na Lebanon tun da farko, tare da shan alwashin kawo ƙarshen tsoma baki a makwabciyar ƙasar. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Ankara sun taka muhimmiyar rawa wajen goyon bayan ƙungiyar Islama ta Hayat Tahrir al-Sham ta Sharaa, wacce ta jagoranci ƙawancen 'yan tawayen da suka kwace ikon Damascus a ranar 8 ga watan Disamba, inda suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da ya daɗe yana mulkin ƙasar. Yayin wani taron manema labarai da Fidan, Sharaa ya ce ɓangarorin Siriya masu ɗauke da makamai za su fara ba da sanarwar rusa kansu tare da shiga cikin rundunar soji. Ya ƙara da cewa ba za mu bari a sami makamai a cikin ƙasar da ke wajen ikon gwamnati ba, kore daga ɓangaren juyin juya hali ko kuma ɓangaren dakarun SDF da kurdawa ke jagoranta. Prime Minister Albania ya ce dakatarwar da aka yi wa TikTok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka ɗauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba. Prime Minister Edi Rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar TikTok na tsawon shekara guda. Yana mai zargin shahararriyar kafar ta yaɗa sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashin hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara. Hukumomi sun gudanar da taruka 1,300 da malamai da iyayen yara tun daga watan Nuwamba. Sa'ad da wani yaro matashi ya dabawa wani yaron wuka ya mutu bayan wata hatsaniya da ta soma daga shafukan sada zumunta. Kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka gana da su sun amince da matakin na dakatar da TikTok. Bayan matsayar da Tirana ta dauka, TikTok ya nemi sayi han bayanai daga gwamnatin Albania kan lamarin matashin da aka daba masa wuka.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da aikin cibiyar samar da ruwa a dutse da kewayen fadin jihar Jigawa. Aikin cibiyar wanda zai laƙumi naira miliyan 59,000 kuma zai rinka samar da litar ruwa miliyan 55 a kowace rana. A hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya fayyace rawar da gwamnatin jihar za ta taka wajen cimma nasarar aikin.
Lokacin da muka zo muka fara yunkurin nan kamar yadda sauran gwamnoni suka yi nasu yunkurin, kowa ya yi nasu yunkurin. Tunda yake ai da muka zo ba daga farko muka fara, mun zo mun samu an yi zane, an yi abubuwa, an sake duba zanen, an sake su, kaga kuma kowa ya nasa kokarin kenan. Kuma Allah ya ba mu karfin gwiwa, muka tsaya muka ci gaba da yi ba dare ba rana yi muke muna bi, sai Allah kuma ya tabbatar da wannan abu. Allah ya ji kansa mai martaba sarkin Dutse lokacin da shi mai girma shugaban kasa ya zo yakin na mazabe Jigawa ya masa wannan magana. Kuma shi mai girma shugaban kasa ya ce in Allah ya yarda in dai ya ci zabe zai san yadda zai yi a ga cewa an kawo karshen matsalar ruwa a Dutse. Da muka zo bayan an ci zabe sai na rubuta takarda zuwa ga mai girma shugaban kasa a matsayin tunatarwa cewa ga harkan nan da muka yi. Kuma takardar da ni dauke ta na kai ta hannu da hannu. Tun daga nan fa muka dora dan ba na imani da cewa mai girma shugaban kasar Najeriya zai cika alƙawarinsa. Tun daga shi an fara cikin yardar Ubangiji an danka aiki da hannun yan kwangila kuma za su ci gaba da aiki tun da akwai kuɗi a ƙasa. Kowace rana za a samu lita miliyan 55 a kowace rana. Kowace rana zai iya fitar da litar ruwa miliyan 55.
An ce wannan aiki ne na gwamnatin tarayya Kacho kan gwamnatin Jigawa. Wace rawa za ta taka akan wannan aiki?
A koyaushe irin wannan aikin ya taso akwai bangaren da gwamnatin jiha za ta shigo musamman baza ruwan a cikin gari, a yaɗa shi cikin gari. Wannan wani aiki ne wanda yake gwamnatin jiha za ta yi. Kuma ko a kasafin kuɗin shekara nan da muke ciki ma mun sa wannan abu domin muna kyautar zanda aikin zai fara. Kuma shekarar da take zuwa ma cikin yadda Allah mun saka wannan aikin na yaɗa ruwa cikin gari ɗin. So idan an kammala gwamnatin jihar za ta yi amfani da wannan abun ta yaɗa ruwa a cikin gari kamar yadda ake kira reticulation.
Your Excellency, kwamitin da ka kafa game da tantance ma'aikata ya gano wasu kuɗaɗe, me mataki na gaba?
To mataki na gaba shi ne waɗannan mutane 6,300 wanda kuɗin su kuma ya kai naira miliyan 314 kowane wata kenan. Tun daga Septemba ɗin nan da aka fara a zo a sa hannu a kowa gaban nan ba wanda ya zo shi ba wanda aka gani. Ba mu gan su ba. So tun da ba mu gan su ba, wannan sabon tsarin da muka sa na harkar albashi yana da abubuwa daban-daban wanda yake ba wani mutumin da ya isa ya saka a cikin albashi sai mutumin da yake da hannun wanda yake da authority. So kaga idan aka samu matsala mun san wanda za a taba kai kai. Sannan wannan tsarin ba wani wanda zai zo ya ce maka lokacin ka na ritaya yadda ka shiga cikin albashin lokacin ka na ritaya ne za su san inda fitar da kai daga albashi kwata-kwata. Akwai matakan tsaro da yawa masu yawa a cikin wannan sabon tsarin da muka kawo na albashi wanda yake zai hana ko kuma zai rage wannan irin almudahana da ake gabaki ɗayanta a cikin tsarin.
Magana a fis ɗin nan an fara yinsa a tarayya kuma a baya-bayan nan mun sha ji ma ana cewa shi ma an samu wannan kutse. Muƙaddara Allah ya kiyaye. Duk da matakan nan na tsaro da kuka ɗauka sai kuma aka din samu masu dabaru suka yi kutse. Ko wani tanadi akan wannan wanda ya hanya duk?
Ko mun da ka sani akwai doka ai. As long as ka yi laifi kuma an tabbatar ka yi laifi sa hakunta ka ba ja akan wannan. Ka yi laifi, an ga ka yi laifi, ka ci amana. An baka amana, ka ci amana. Dole hakunta ka.
Malam Umar Namadi kenan gwamnan jihar Jigawa a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanyin na da ci gaban labaran duniya.
Faforuma Francis ya yi kiran da a tsare ta bude wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi a lokacin ibadarsa ta Lahadi gabanin bukukuwan Kirsimeti. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-haren bama-bamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza. Kamar yadda ya saba, Francis ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda aka yi wa Ukraine kace-kace, wadda kuma ke ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa, inda wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u. Ya kuma bayyana bacin ransa game da Gaza kan abin da ya kira mummunan zalunci, har da zuwa harbin yara da jefa bama-bamai a makarantu da asibitoci. Francis ya soki lamirin matakin da Isra'ila ke dauka a Gaza, inda ya ce wakilinsa ya kasa shiga cikin yankin saboda harin bama-bamai da Isra'ila ke kaiwa. Faforuma, wanda ya cika shekaru 88 da haihuwa a makon nan da ya gabata, ya fito cikin kyakkyawan yanayi a jiya Lahadi. Turmutsi da aka samu a lokacin taruka uku na bada tallafin Kirsimeti a Najeriya sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 67 a cikin makon nan da ya gabata, yawancinsu yara ne kanana. Iyalai suna faman rayuwa a lokaci mafi muni na matsalar tsadar rayuwa a kasar a cikin karni. Akalla yara 35 ne suka mutu a jihar Oyo da ke yankin kudu maso yammacin kasar a ranar Laraba. A ranar Asabar kuma wasu mutane 22 sun mutu a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin kasar, yayin da wasu 10 suka mutu a babban birnin tarayya Abuja. Fiye da mutane 1,000 ne suka taru a wata majami'a domin karɓar tallafin tufafi da abinci. Wannan ne dalilin da ya sa mutane a kasar da tafi yawan al'umma a Afirka suke jefa rayuwarsu cikin hatsari domin samun tallafin bukukuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo nan Amurka kuwa, yayin da ya rage saura 'yan makonni a rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, a baya ta kafar sada zumunta Trump ya yi barazanar ƙara kudaden haraji akan kasashen Canada da China da Mexico, kasashe uku da Amurka ta fi hulɗar kasuwanci da su a duniya. Manazarta sun ce yin hakan zai shafi tattalin arzikin Amurka. Ga fassarar rahoton Ken Farabag.
Thanks to our tariffs and tough trade policies.
A zamanin da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan yarjejeniyar Amurka, Mexico da Canada ko USMCA a shekarar 2020, manomi a Illinois David Isaman ya kalli hakan a matsayin wani kyakkyawan yunkuri ga tsarin kasuwancin Amurka.
Hakan wani abu ne da ke da bukatar a aiwatar da shi, kuma ya samu kyakkyawan yabo sakamakon yin hakan, saboda akwai ababen dubawa a wurin.
To sai dai wallafe-wallafen Trump na baya-bayan nan a shafukan sadarwar zamani dangane da dorawa Canada da Mexico haraji zai karya ka'idojin yarjejeniyar ta USMCA, kuma hakan ka iya shafar farashin hatsi da waken suya waɗanda kayayyaki ne da Amurka ke fita da su zuwa waɗannan ƙasashen, wanda muhimman hanyoyin samar da kuɗin shiga ne ga manoma irin Isaman.
Matsalar haraji ita ce takan yi kwan-gaba-kwan baya, yi min nima in yi maka.
If we were to put on these kind of
idan da za a ce mu rika irin wannan dauka da ajiyewar game da haraji, da dama daga abokan harkar kasuwancin mu za su shiga ramuwar gayya.
Kimberly Clouncing, masani a fannin tattalin arziki a Jami'ar California da ke Los Angeles.
Really no rich country.
Tabbas babu wata ƙasa mai arziki da za ta dogara da kudaden haraji a matsayin hanyar samun kuɗin shigar ta.
Ni a wurina kalma mafi kyau a cikin kamus ita ce haraji.
Da yake magana ga wani gungun masana tattalin arziki a Chicago yayin yakin neman zaben shugaban kasa a watan Oktoba, Trump ya zayyana dalilin da ya sa ya yi imanin cewa haraji zai taimaka wa tattalin arzikin Amurka.
Na farko, kariya ne ga kamfanonin da muke da su a nan da sabbi da za su shigo, saboda za mu samu dubban kamfanoni da za su shigo kasar mu. Za mu haɓaka su yadda ba taɓa gani ba a baya.
Cikin wani rahoto a watan Yuni shekarar 2024, asusun haraji da ba na siyasa ko neman riba ba ya nuna haraji da aka kakaba kan kayayyaki da suka kai na kimanin dala biliyan 380 a lokacin gwamnatin Trump ta baya, ya haifar da sabbin haraje-haraje ga Amurkawa na kimanin dala biliyan 80, Gwamnatin Shugaba Joe Biden ta dora da mafi yawa daga cikin waɗannan haraje-harajen, ta kuma ƙara da sabbi na kimanin dala biliyan 18 kan kayayyakin China da ya hada da wasu ƙananan na'urori da motoci masu amfani da lantarki. Idan aka yi jimilla baki ɗaya, asusun kula da harajin ya ce harajin da aka kakaba a cikin shekaru 7 da suka wuce sun yanke yawan kayayyakin da ake samarwa a cikin gida na GDP da kashi 2 daga cikin 100, ya kuma shafe ayyuka kimanin 140,000 a Amurka.
Tariffs are not a concern.
Sanya haraje-haraje ba shi zai zaburar da manoma ko aikin gona ba a Amurka.
Ryan Whitehouse shi ne daraktan yin dokokin ƙasa na hukumar aikin gona ta Illinois, wadda ke isar da bukatun manoma ga majalisar dokoki. A shekarar 2019, China ta kakaba harajin ramuwar gayya akan waken suya da Amurka ke fitarwa waje, da ya sa China ta juya akalarta zuwa wasu bangarorin. A bana, abinda China ta samu na waken suyan Amurka shine kashi 18 daga cikin 100, wanda ya kasa daga kashi 40 daga cikin 100 a shekarar 2016. Yayin da wani lissafin jami'an kula da kayayyakin da ake shiga da su cikin ƙasa na China ya nuna cewa abinda Brazil ta samu ya ƙaru zuwa kashi 76 daga cikin 100. White House ya damu kan cewa wani sabon harajin ramuwar gayya ba zai haifa wa da Amurka da mai ido ba, ganin yadda dama manoman hatsi da waken suya ke fama da faduwar farashi.
Idan ka dubi hanyar da gwamnatin Trump ta dauka a baya, hanya ce da ta haifar da damuwa, so muke mu tabbatar da bude waɗannan kasuwannin ba a kulle su ba.
Za mu samu wagegin giɓi mafi girma a kasuwancin amfanin gona da aka daɗe ba a gani ba.
Wanda hakan ya sa manomi David Isaman ke fatan za a fakalame kan sabbin haraje-harajen ba za su zama silar abin da zai tasiri ga kuɗin shigarsa ba.
Tarihi ya sha nuna cewa ba wani guni da yake yin nasara a irin wannan takaddama cinikayya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau ma shirin yana hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya, wadda aka kafa don kare marajin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya an samar da ita ne don kare marajin dukkan masu bukata ta musamman, kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun saurari wasu ƙorafe-ƙorafe masu larura ta musamman da ke cewa gara ma jiya iyau, domin hukumar ba ta bisa tushen da aka gina ta tun asali. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna Aqila Abdullahi Jugunu ya buƙaci garan bawal baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi. Ga ci gaban hirarsa da ciki da gaskiya.
Na farko dai faɗa ki da Jamal Ado. To kaga yanzu suna faɗa ai ba zai yi abin da Jamal na kirki ba. Zai tushe abin da Jamal Ado ne yi. Garinsu ɗaya, local government ɗinsu ɗaya. Garinsu ɗaya, local government ɗinsu ɗaya. Ta yaya zai yi dinga gaba da shi? Ai gaban shi ya jama da bala'i mu a cikin mu. Ai gaba jama, mu ina ruwa da Jamal Ado ba, amma muna son aiki ne kawai. Mu abin da muke bata ya tsaya mana aiki shine kawai.
Faɗa mana Aqila Abdullahi Jigunu me kuke so ya gyara saboda wata abu ya
ce. Ta nemo ya daina zuwa ofis ɗin.
Gaba
ɗaya? Eh, ba ma'aikaci ba ne na commission ɗin. Ya bar shi aikin shi. Abin kuma ya dasa da inda James Larry ya dasa kawai shi ne kawai muke bukata. Ba mu da bukatar da ya wuce ya dasa da inda James Larry kwangilan da James Larry ya roko ya ba mai amma a kuɗin kwangila dama su yi kwangilansu wanda ya soke in ba a yi gaskiya ba yi, amma duk abin da James Larry ya yi a kan ƙa'ida. Shi ne muke bukata, in ba zai fito gaskiya canja mana shi.
Gaba ɗaya ma.
Ba gaba kida ba mu san, idan bai saki ba to me amfani shi? Abin da baka saki ba, ai shi kawai akwai administrative, to shi bai sani ba kwata-kwata. Shi na kiran kan shi ba rista ne, bai taɓa wani aikin gwamnati ba zai tsaya ya miye aikin gwamnati, ya aka yi san aikin gwamnati. Ya zai.
Mene na kasa sani?
Gurgu ne. To ka gani ba su son gurgu ɗan uwa, saboda bai yi aiki ba. ba gari mu ɗaya da shi ba. Saboda ka ni na son gaskiya ne kawai da ni ya cuce da ni, ni kai na ya cuce da ni. Saboda ka ina ga sauran mutane. Ka tafi duk wani ƙasashe na baka dama ka tafi ka duk wani ƙasashe da ke jira ka tambaye shi megaphone ke yi. Ayu baka tambaye ka ji wallahi da kaje an ce baka bai komi bai sauraron kowa kullum office yake yi bai so ga kowa office shi.
Amma me ya hada shi da Central Bank na jin da kike magana?
Ai ya dauko wani tanimi ne. Tanimi na ke a Central Bank. Sai dauko shi shi tanimi shike shine kaman ma komi sai abin da ya ga dama tanimi ke rubuta.
Shi tanimi me matsayin sa a office?
Ba da matsayi, aboki ne kawai. Abokin shi ne sai dauko shi hatta
kamar wani mai bashi shawara kenan.
Hatta lai sadin paper shike dauka. Sai abin da tanimi sai abin da tanimi ya ka rubuta zai sanin. In ya ce kada sanin zai sanin wallahi.
Yanzu tanimu ne ba kwa so ko shi Ayuba
tanimu ne ba musu me afarin zuwa tanimu ya je office din shi ba da ke Central Bank ba ya tafi ya bash ya rike mun aikatan ya amma aikatan su ce mu kishi aiki mai kyau shine abin da banki bukata
yo kilo ko kai aka ba mu kamin ba ka dauko wani mai baka shawara ba wanda kai da dadi
ai wannan ba fara shawara bane a cutar da shi ne ba da shawara ya samu wanda suke aiki ne ji kira su ce ina so je bugun su haka ke tafi da al'amura sannan wanda zai ba shawara ya ba shawara na gari ya rike ma'aikatan shi wanda bai aiki bai kore shi ko canja mishi waje ba shikenan ba amma bai tsaya aiki da mutane ba ya fara gaba ina koran wanda shi jin zai kawo ma'aikata yake canja masa waje to haka ke
wato mana kamar shi Ayuban ya ba wa tanimin wuka da nama ya dauko ni mataki
wallahi komi ya ba mutane baka ji wata ba ta faɗi ce wani a cikin ma'aikatan ya ce tanimi ya ce zai ci uban duk wanda ya taɓa shi bai taka shi.
Shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya Ayuba Burki Gufuwan ya faɗa wannan shiri cewa hukumar na gudanar da ayyukan da suka kamata a makon da ya gabata. Amma a yau zai ba da martani kan zargin da ya ɗauko wani ma'aikaci daga babban bankin Najeriya.
Zanzan me ya kawo wannan magana ban tabbata ko na taɓa yin bacci a ofis ba dai. Amma lalle ba abin da ya kawo ne ni mutumin gaske kuma a gaske ina da babban ma'aikata wanda ni na azurza shi da hannuna it is very busy ba don ina zan yi aiki ba ba abin da zai kawo ne saboda haka zuwa na yazo yi aiki a gaske we need to revive the history of disability struggle in Nigeria kuma shugaban kaza ya fito karara ya faɗa cewa ya zo ne ya yi new hope in yan Najeriya kuma ka ga mu ne jami'an da ya danka mana wani amana na mu ga mu new hope in mutane masu bukata musamman and that is what brought me and I can assure you I am committed 110% to delivering those goals so ban da wani matsala ba zai yi a rasa mutane yan adawa wanda ba su ji daɗin canji da ya kawo ni ba ko kuma wanda suna ganin ko zan hana ruwa gudu wani burin su da sun sa a gaba suna ganin da ni a kan bugaren da mehmet ba za su iya cimma shi ba saboda irin republic committee ana assure you tunda kana ɗan jarida ka ci gaba da bincike nan ba da jimawa ba za ka fara ganin yadda on following program din mu daya bayan daya and da yadda ubangiji who will write the history of disability struggle in Nigeria.
Mala Ayuba an ce ka dauko wani tanimu daga CBN babban banki shi kadai ne yake abin da ya ga dama a hukumar me yasa ka dauko tanimu ne?
Ai kaga idan an ba ka aiki na executive secretary ba aiki ne wanda za ka yi sai kadai ba. Aiki ne wanda yana bukatar jami'ai wanda ana kiran su a turanci aid ko pa ko advisor ko technical assistant ko dai duk wanda zai zai kira ka ni ba riga na ɗauka wani tanimu ba akwai tanimu ma'aikatan banki ko ne na Najeriya wanda ake kira Central Bank mun rubuta ma banki cewa ta hannu kuma banki ta amince za ta yi releasing dinki amma with effect from 1st January so ba tanimu da ya riga ya zo committee amma lalle tanimu Abdullahi ma'aikacin banki Central Bank of Nigeria yana da rawa da zai taka na musamman shi ma mutum ne mai bukata na musamman kuma is a committed member of the committee of disabled persons the grace of God, the month of January 2025, to join us as my supporting staff.
Shi kuwa mutumin da aka ambaci sunansa Mr. Tanimu ya ce dukkan abin da aka faɗa a kansa ko aka danganta shi da su ba gaskiya bane. Ga dai da takaya lokacin da Eli Kaya ya kira shi ta wayar talho.
Eh Malam Tanimu,
ta mu da gaja.
Aikin ka?
Wallahi ba da wa. Kwai da mere.
Yanzu abin da nake son ji kawai yayi lamuran ku suke faruwa don na ji kamar ku jiya ne ko ya an samu wasu da suka yi protest a wajen.
Blackmail ko president ana mishi blackmail dan wa.
Eh Tanimu abinda ake fada kusan kai ne yanzu ka da nama shi Ayuba ma hanci in ba da kai ba ba ya iya komai.
Ana ba gaskiya ba ne. Wannan duk zance ne kai masu bari maka aka dukance ba gaskiya ba.
To ya abu. Me zaka gaya wa mutane su gane cewa ba kai ne wuka da nama ba.
A ba gaskiya ba ne saboda ina da aiki da nake yi. Ni ba wajen nake ba, na zuwa ne kawai in tafi. Ka gane ya yi. Ba wajen nake na zuwa ne kawai in tafi kawai. Sauransu,
abinda nake faɗa ai ba ma wani babban magana ba ne a Ayuba. An ce kana a CBN kake aiki ai. Amma da ka zo wajen kusan kai ne komai, in ba da kai ba ma an ce Ayuba ba ya iya yi kowa komai sai abin da ka ga dama ake
yi. Gaskiya ba da, wallahi ba gaskiya ba da, wallahi ba gaskiya ba da dan uwa. Duk wannan propaganda ne gawa.
Masu sauraro, da fatan masu liƙe da amanar al'umma za su ba da himma don sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Allah kuma ya ba mu damar gyara kurakure don samar da gobe mai albarka. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya da taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Zara a takaice, ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa dakarun ƙasar ta Rasha sun kwace wasu ƙauyuka biyu a ƙasar Ukraine, ɗaya a yankin Kharkiv a arewa maso gabas da kuma ɗaya a yankin gabashin Donetsk. Yankin Donetsk shine inda Moscow ta fi mai da hankali kan ƙoƙarinta na kwace biranen biyu. Dakarun Rasha da ke daɗa matsawa a yankin na Donetsk suna ci gaba da tafiya kan garuruwan Pokrovsk, cibiyar hada-hadar kayayyaki, kuma da alama sun kusa kaiwa Kurakove da ke kudu. Makonni biyu bayan kwace mulki a wani gagarumin farmaki, sabon shugaban Siriya Ahmed al-Shara ya faɗa a jiya Lahadi cewa makamai a ƙasar da suka haɗa da dakarun Kurdawa duk za su shiga ƙarƙashin ikon gwamnati. Shara ya yi jawabi ne tare da ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan bayan ganawar da ya yi da shugabannin Lebanon tun da farko, tare da shan alwashin kawo ƙarshen tsoma baki a makwabciyar ƙasar. Prime Minister Albania ya ce dakatarwar da aka yi wa TikTok da gwamnatinsa ta sanar ba wani mataki ne da aka ɗauka cikin gaggawa saboda wani al'amari guda ɗaya ba. Prime Minister Edi Rama ya ce gwamnati za ta rufe kafar TikTok na tsawon shekara guda. Yana mai zargin shahararriyar kafar ta yaɗa sakonnin bidiyo da tunzura jama'a domin tashi hankali da kuma cin zarafi musamman tsakanin yara. Faforoma Francis ya yi kiran da a tsagaita buɗe wuta a dukkan wuraren da ake yaƙi a lokacin ibadarsa ta Lahadi gabanin makokuwan Kirsimeti. Yana mai yin Allah wadai da yadda ake kai hare-haren bama-bamai kan makarantu da asibitoci a Ukraine da Gaza. Kamar yadda ya saba, Francis ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda aka yi wa Ukraine kace-kace, wadda kuma ke ci gaba da fuskantar hare-hare a garuruwa, inda a wasu lokuta ake lalata makarantu da asibitoci da majami'u.
To masu sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni Fiona wa Mainan Dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mu.